transparence pendant son mandat.
Sasha Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga birnin Kwannin Jamhuriyar Niger akan mitoci 16:21-25. Ana iya samu mu a koda yau sha duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu Haruna Maman Bako ne ya kullo muku a daidai wannan lokacin domin gabatar muku wannan shirin na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin Kwannin Jamhuriyar Niger tare da taimako shin muryar Amurka da ke birnin Yabai. A cikin shirin da za mu gabatar muku za ku ji fashin bakin masana tattalin arzikin nahiyar Afirka game da taron shugabannin kasashen nahiyar da na kasar Faransa da ke ci gaba da gudana a birnin Paris da ke mayar da hankali akan tattalin arzikin nahiyar Afirka. A tarayyar Najeriya wani babban malamin addinin musulunci a kasar da ke zama shugaban majalisar malamai na birnin tarayya Abuja Sheikh Ibrahim Mahmud Dukuli ya yi kira ga musulmin kasashen duniya da su ci gaba da gudanar da kyawawan halaye da kyautata mu'amala kamar yadda suka yi a cikin wata azumin Ramadan da ya gabata. Idan muka sake koma a jamhuriyar ta Nijar kuwa za a ji cewa wasu shugabannin kungiyoyin fararen hula ne na kasar suka yi kira ga hukumomi na jamhuriyar Nijar na ganin an kara daukar matakan kyautata rayuwar waɗanda suka baro garuruwansu sakamakon har-hare yan bindiga da ke samu mafaka a birnin Tillaberi. Muna dauke da shirin yan kasa da hukuma da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar, amma duka wannan zai zo muku ne bayan mu kawo muku labarin duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makili. Da yake sanar da karin matakan da Amurka ke dauka na taimakawa duniya ta yaki annobar coronavirus, shugaban Joe Biden ya faɗa a jiya Litinin cewa kasar za ta aike da sama da allurar rigakafin COVID-19 miliyan 20 zuwa kasashen ƙetare kafin ƙarshen watan Yuni. Muna buƙatar mu taimakawa duniya ta yaki wannan cutar domin mu kuma mu zauna lafiya a cikin ƙasarmu. Kana mu yi abin da ya dace na taimakawa sauran mutane, in ji Biden a wani jawabinsa a fadar White House. A karon farko, Amurka za ta aike da rigakafi zuwa wata ƙasa, ciki har da maganin allurar da aka abinci a yi amfani da shi a cikin gida, yayin da maganin ya wadato a gida. Allurar rigakafi miliyan 20 daga Pfizer da Moderna da kuma Johnson & Johnson za su karu a kan allura miliyan 60 na AstraZeneca da Biden yake shirin aikewa zuwa ƙasashen waje. Barakar da ake samu a jam'iyyar Republican ta yi tsanani a makon da ya gabata tsakanin 'yan jam'iyyar masu biyayya ga tsohon shugaba Donald Trump da waɗanda suke son jam'iyyar ta sallame shi akan ci gaba da ikirari da yake yi na yi masa magudin zaɓe. Da farko an bi wata hanya mai ban al'ajabi, aka tsige 'yar majalisa Liz Cheney akan mukaminta na shugabanci a majalisar wakilai bayan ta kada ƙuri'ar tsige Trump kana ta yi fatali da ikirarinsa cewa 'yan Democrats sun sace masa zaɓe. Ana cikin haka ne kuma sai ga sanarwa cewa sama da wasu masu ra'ayi mazan jiya su 100 suna nazarin yiwuwar fito da wata sabuwar jam'iyya wadda za ta sake mai da hankali akan aƙidar ra'ayi mazan jiyan da aka kafa jam'iyyar da ita. A Amurka, tarihin samar da jam'iyya ta uku a matsayin madadin jam'iyyun Republican da Democrat da suka ba mai sha'anin siyasar kasar wani batu ne da ba a bashi muhimmanci sosai ba. Kasar Faransa ta ce za ta soke basussuka na dala biliyan 5 da take bin Sudan. Haka zalika Jamus ma ta ce za ta tallafa mata a wurin taron koli da Paris ke daukar nauyi wanda ke auna tsarin demokradiyyar Khartoum da kuma farfadowar tattalin arzikin Afirka daga annobar coronavirus. Babban taron tattaunawar na wuni biyu a birnin Paris ya tattaro shugabannin Afirka da dama tare da wakilan cibiyoyin ayyukan haɗin gwiwa daga ƙungiyar tarayyar Turai da kuma ƙasar China. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yabawa komawa ga tafarkin demokradiyya da Sudan ta yi a matsayin wani abin ƙwarin gwiwa. Yana mai cewa ƙasashen duniya na tare da ita. Kana ya ce ƙasar tana buƙatar taimakon tattalin arziki da kuma taimako a fannin siyasa. Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok ya ce kasar mai yawan arzikin albarkatu ba tana buƙatar tallafi ko taimako ba ne, sai dai tana son kasashen duniya su zo su zuba jari a cikinta. Labaran na zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta ɗora takunkumi a kan mambobi da abokan tarayyar gwamnatin mulkin soja ta ƙasar Myanmar a kan zargin taka rawa wurin cin zarafin masu zanga-zangar ƙin jirin juyin mulkin sojoji na ranar 1 ga watan Fabrairu. wadanda aka kakabawa takunkumin sun hada ne da mambobin hukumar gudanar da ayyuka ta ƙasa da hukumar zartarwa da manyan wasu ƴaƴan jami'an soji a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Sabbin takunkuman wani mataki ne na haɗin gwiwa da Burtaniya da kuma Kanada, wanda su kuma za su biyo sahu da irin haka. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya karfafa gwiwar wasu kasashe da su ɗauki wannan matakan a kan gwamnatin sojan na haramta mata sayan kayan makamai da dakatar da sayar mata kayan soja da kuma yanke duk wata alaka da kafar sojan ƙasar. A ƙarshe, kimanin 'yan ƙasar Morocco 300,000 wanda ɗaya a cikin kashi ukunsu hukumomin Spain suka ce yara ne, sun bi ruwa kana suka yi amfani da kwale-kwalen roba da ake sa musu iska zuwa Ceuta, adadi mafi girma na isar bakin haure sau ɗaya a kusa da Spain a arewacin Afirka. Wani matashi ya nitse a cikin ruwa yayin da yake kokarin ketarawa da wasu mutane ciki har da ƙananan yara wanda aka samu aka ceto su, amma kuma suna fama da wani nau'in ciwon sanyi. Kwararren bakin ya biyo bayan tsamin dangantaka tsakanin Spain da Morocco, kawarta ta kudancin ƙasar, kuma babbar abokiyar hurɗanta wurin hana kwararren bakin haure a kan shawarar da Madrid ta ɗauka na baiwa shugabannin wata ƙungiyar 'yan tawaye mai neman 'yancin cin gashin kai daga Morocco sun samu jinya a asibitin Madrid. Ana kallon yankin Ceuta da Melilla da ke kusa da shi a matsayin matakin farko ga bakin haurin Afirka zuwa Turai. A duk shekara, ɗaruruwan bakin haurin suna shiga cikin haɗarin samun rauni ko kuma ya kai su ga mutuwa a ƙoƙarin haura katanga da laɓewa cikin mota ko kuma iyo cikin ruwa da zai kai su ga tekun Mediterranean zuwa nahiyar Turai.
Masu sauraron mu, labarun duniya kenan muka kawo muku a halin yanzu daga Washington DC, kuma za mu shiga a taskar hoton da muke ɗauke da su a daidai wannan lokaci, inda za mu fara da taron shugabannin ƙasashen nahiyar Afirka da ƙasar Faransa da ke ci gaba da wakana birnin Paris, inda a yau Talata aka shiga wuni na biyu na wannan taron wanda zai mayar da hankali kan batutuwan da suka shafi tattalin arzikin nahiyar Afirka. To sai dai tuni masana suka fara bayyana matsayinsu akan wannan haduwar nahiyar Afirka da ƙasar ta Faransa. Nahiyar ta Afirka kamar sauran sassa na duniya ta hadu da koma baya sosai da ke nasaba da annobar coronavirus, abinda ya sa taron zai tattauna kan hanyoyin yafewa ƙasashen nahiyar Afirka bashin da ake bin su ko kuma bullo da wasu hanyoyi na basu wani sabon bashin wanda zai rage musu radadin wannan masifar. To sai dai wani masanin tattalin arziki a jamhuriyar Niger, Dr. Soli Abdullahi, na cewa taron wata sabuwar dubara ce ta neman ƙara da bibiye wannan nahiyar ta Afirka bisa ga wata manufa ta bohe. Yakubu bayyana haka ne a hirarsu da Suleiman Mun Barma birnin Yamai.
Muna cikin yanayi inda muna hulɗa da su, hulɗa kasuwanci galibi ma in ka ɗauka kamfanonin da akwai nan manya-manya masu aiki, ai kamfanonin su ne kenan. In aka samu matsala kamfanonin su zai samu matsala, tun lokacin ne kamata su ɗauki matakai wanda ya kamata a ce an ba mu kuɗi ko kuma an mu an sa hanyoyi wanda mu ba za mu samu, wato kamar abin da ake ce ma counter shock, an sha wannan kira-kira yan sai da su gani abun ba yayi ne sun ga ƙasa kamfanonin ƙasashen su sune za su dulkushewa, ake neman kuma a bullo ta wata hanya a ƙara kuma danne mu ta wani harkar bashi, paske an ce za a neman hanya uku ce, ko a ba mu bashi suka ko a rage bashi da aka ba mu ko kuma a ba da bashi kuma a rage kuɗin ruwa.
To yanzu a yau halin da ake ciki, wata hanya ce kake ganin mafi a'ala ga ƙasashen Afirka idan aka yi la'akari da halin da ake ciki a yau na matsin tattalin arziki a duniya gaba ɗaya?
Hanya ɗaya ce lallai kai wannan bashi da aka tambayo mu a zabce mu shi a hudda bashi barma mun biya wannan bashi suka a shahe su. Shugabanninmu sun sani in ba da mu ba ba su rayuwa, kenan su tilin ne su yi duk irin yadda za su yi, duk irin kulubotar za su yi su samu damu zama ƙasar nan nasu sun samu tako sun danne.
To amma yanzu kana ganin akwai yiwuwar ƙasashen Afirka su ci moriyar wannan zama yadda watakila talaka shi ma zai amfana da irin shawarorin da aka tsira a ƙarshe?
In ma an ba da kuɗin an ce bashi da aka rage mumu su ne shugabannin da su ce amfanin shi in mene aka ce su dai talakawa su ce amfanin komi.
Dokta, a yadda akasarin shugabannin kasashen Afirka masu bakin fada a ji suka tafi fari domin halartar wannan taro, ba ganin yawan su da matsayin su ba zai iya sa su tankwaso Faransa ta amince da shawarorin da suka je da su ba.
Yanzu in abin gaskiya ne wannan taron da za a yi, don me za a yi shawaran shi? Jami ba a neman kasashe cikin kasar Afirka kamar Nigeria, kamar Abuja, kamar Senegal, kana gama cikin irin wannan harka ta matsalar tsaron kasa. Kasashe ana gama kasa biyar fa G5 Sahel sun gaza ciyo kan yan ta'addaga sunan cikin kasar Tera, cikin kasar Mali, cikin kasar Mali, kuma su wa'annan yan ta'adda ne yan tsiraru bare yanzu wai shugaban kasa 12 da su zuwa. Kai ba kai kace ba a zo ai wannan taron, jawo kai ne aka yi, aka ce ka zo kai. To kana da wani karin guba zaka ce ka azama mutum wani ci da sawa ko a baiwa abin da aka ce musu shine zasu, kuma abin da za a ce musu an tsara shi.
To masu sauraron mu daga jamhuriyar Niger sai tarayyar Najeriya, inda wani babban malamin addini a kasar da ke zama shugaban majalisar malamai a birnin tarayya Abuja, kuma sarkin malaman Dunguri Fadilatul Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, ya nemi musulmi su ci gaba da gudanar da kyawawan ayyuka da kyautata mu'amala kamar da yanda suka yi a cikin wata azumin Ramadan da ya gabata, tare da kuma kyautata alaka. Daga Abuja birnin tarayya, ga rahoton Hassan Maina kaina.
Biyo bayan yadda al'ummar musulmi suka zage damtse tare da nunnuka ayyukan ibadu yayin azumin watan Ramadan, shugaban majalisar malamai na yankin babban birnin tarayyar Najeriya, Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, sarkin malaman Duguri, ya buƙaci al'ummar musulmi da su ci gaba da waɗannan kyakkyawan ayyuka har bayan watan Ramadan din.
Alhamdulillah, muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya wanda ya nuna mana ƙarshen azumin watan Ramadan lafiya, kuma muna roƙonsa da ya nufe mu da aiwatar da dukkan darussa da muka koya a cikin wannan wata mai daraja na Ramadan, wanda daga cikin alamomi da ke tabbatarwa da mutum cewa ya dace da azumin da ya yi kuma an karɓa shi ne bayan azumi, wato har zuwa shekara mai zuwa, wato wani azumin kenan, ya zamana duk ayyukan da yake yi na alkhairi ya ɗore da ci gaba da yin su, kamar ciyarwa, kyautatawa, tsayuwar dare, karatun alkur'ani da kuma taimakawa waɗanda suke mabuƙata. Sannan darussa da muka koya a cikin wannan wata na azumi shine ya koya mana kyauta da haƙuri da kuma tausayi da kuma yafiya a tsakaninmu. Don haka waɗannan ɗabi'u ne waɗanda ba sai cikin azumi ake yin su ba, ɗabi'u ne waɗanda suke tabbatar da nagarta da kuma ingancin mumini mai imani wanda ya yarda Allah da kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin azumi ko ba a cikin azumi ba. Kamar yadda na faɗi a baya, alamomin da ke tabbatar da mutum cewa ya dace da abin da ya roƙa a cikin azumi shine waɗannan nagartattun halaye da muka ambata na tausayi, kyauta, haƙuri da kuma juriya da kuma addu'o'i wa kai da kuma iyali da ƙasa baki ɗaya na fatan alkhairi. To duk suna daga cikin alamomin da ke tabbatar da mutum cewa ya dace da abin da ya yi.
Shugaban majalisar malaman na yankin babban birnin tarayyar Najeriya ya ce ci gaba da ayyukan alkhairi har bayan watan Ramadan din. Akwai wasu alamomi da hakan ke nunawa.
Da haka wanda duk kaga a bayan sallah, kamar yanzu har zuwa azumi mai zuwa, ya ci gaba da kyautatawa mabukata wajen tallafa musu da tausaya musu da kuma kyautata musu da ciyar da su da tufatar da su, da yi wa kai da ƙasa da iyali da magabata addu'a da kuma ainihin wato haƙuri da abokan zama ta hanyar ainihin wato yafiya a tsakani. To waɗannan suna tabbatar masa da cewa lallai ya dace da abin da ya roƙa a cikin watan azumi. Da haka waɗannan alamomi in suka tabbata gare mu mun dace. Sabanin haka, duk wanda ya ga yana ƙara kyama da kuma nisantar aikin alkhairi, haƙuri, juriya, ciyarwa, taimakawa da sadar da zumunci, to babu shakka akwai alamomin tambaya a cikin aikin da ya gabatar na azumi. Kenan ya zama irin mutanen can waɗanda suke sun maida watan Ramadan kamar shine ubangijin su, wato ma'ana za su iya saba wa Allah a cikin watanni 11 na shekara, amma wata ɗaya shi kawai za su nemi sulhu ko kuma gyara alaƙa su tsakanin su da mahallicin su, wanda ba su da tabbacin cewa Allah zai karɓi rayuwar su a cikin watan da yake Ramadana ne ko ba Ramadana ba. Don haka aikin alkhairi da kuma shirin saduwa da Allah kullum ya zama mutumin kirki yana ciki, don saboda ba su yi alkawari da Allah cewa sai cikin watan Ramadana, lokacin da yake bauta ko yake aikin alkhairi, ne zai koma ga Allah ba. Fatanmu shine kullum mu zama muna aikata alkhairi don ba mu san lokacin barin mu duniya ba, tana yiwa in mun dace sai kaga Allah ya karbi rayuwar mu a koda ba watan Ramadan ba, amma muna cikin aikata alkhairi. Allah ka datar da mu, ka ba mu nasara, ka karba mana kuma ka sa mun dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
A Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, shugaban majalisar malamai na babban birnin tarayyar Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To halin yanzu za mu sake komawa a jamhuriyar Niger, inda wasu shugabannin kungiyoyin fararen hular kasar suka kai ziyara a babban hilin kokowar gargajiya na birnin Tillaberi dake yammacin kasar, inda wasu daruruwan mazauna wasu garuruwan yankin na Tillaberi dake samun mafaka sakamakon yawaitar hare-haren yan bindiga. Alhaji Salisu Amadu na daya daga cikin wadanda suka kai wannan ziyara, ya kuma bayyanawa wakilin muryar Amurka a yammai Yusuf Abdullahi abubuwan da suka gani a wannan ziyarar.
Akwai mutanen da suke karkashin amalanki, akwai mutanen da suke titi da wannan ranar wanda take bugawa a wajen 45 ko zuwa 50 rana cikin kwakwalla, a rana kare-kare babu wuri inda za ka zauna a cikin ranar suke. Na ga mutane billahi da zallahu na ce ma kai suka dauko ruwan zahi ina irin wannan taliya irin ta da wajen kagawai wanda suke dawo wata aliyarin ya ce, amma wanda suke kewaye gindin tukunya sun yi wajen wata mabudin bakwai. Kadiba ho mutanen a hilin Allah suke bayan gari, a hilin Allah suke kwanci, a hilin Allah suke wannan dahuwa, a hilin Allah rana tana kwallo su da madana muka je.
Suke bukata hukumomi su yi game da wannan al'amarin.
Ya kamata a kawo likitan gaugawa masu dubara su kawo gyara a kowane fanni. Ya kamata duk wani abin da kasan dan adam yake bukata suna bukatar shi.
Misali
a ci da sha da makwanci da kuma kiyaye rayuwarsu na cewar ku santakin su dan saboda abin da yasa kadai Allah kiyaye tutun za dauka a wannan wurin Allah kadai sani, dan saboda abin da yasa yau in ruwa ya riga ya wagarsu ka a wannan wurin banna da za ta faru Allah kadai sani.
A halin yanzu ga Muhammad Ibrahim Kwari dauke da shirin yan kasa da hukuma.
Yan kasa da hukuma
ka ga cikin kada zalunci mai za ka fada a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya fada mana kariya ne don sallo garzambo ne mai yin wannan lananne ne.
Masu rare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Muna rike da sauran al'umma da suke jira Kano da hannu biyu-biyu da yadda da aminci, amma a wasu sashi an maida Fulani abun ki.
Kundin tsarin mulki ba su san wata kudu ko arewa ba, abinda kundin tsarin mulki ya sani ɗan Najeriya.
Wasu suka koru wasu daga jihohinsu, wannan baya daga cikin shugabanci na gari. Haka kuma idan wani ya ji cewa shi ba komai da an koro ƴan jihansu baya cikin shugabanci na gari.
Masu ware yau shirin ƴan kasa da hukuma zai duba makomar ƴancin Fulani makiyaya a Najeriya ne ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar. Biyo bayan yunkurin gwamnonin yankin kudancin Najeriya su 17 na haramtawa Fulanin kiwo a dazukan yankin. A dakace mu
yau ga wasu nan ku ke nukura don mun san yanci mun nasara, wasu ma a ciki na su sun fara hada gulma tsakani kan akara ko hoga ma ko sun dara.
Madalla masu ware a ranar talatar makon jiya ne bakin gwamnonin yankin kudancin Najeriya su 17 ya zo wuri guda akan batun haramtawa Fulani makiyaya kiwon dabbobinsu a dazukan yankin, saboda abinda suka ce kai komo da Fulanin ke yi da dabbobin nasu a dazukan yankin na ƙara matsalar tsaro a yankunan nasu. Sai dai wannan yunkuri na ci gaba da fuskantar martani daga 'yan Najeriya, musamman ƙungiyoyin Fulani, masana dokokin ƙasa da shari'a da kuma sauran masu ruwa da tsaki. Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje na cikin waɗanda suka yi martani na baya-bayan nan.
Abubuwan da suke faruwa a wasu wurare na ƙasar nan babu shakka baya mana daɗi, domin muna riƙe da sauran al'umma da suke jira Kano da hannu biyu-biyu da yadda da aminci, amma a wasu sashi an maida Fulani abun ki. Wannan bai mana daɗi ba. Babu shakka ba za mu taɓa goyon bayan ta'addanci ba, da fashi da makami da sace mutane ba. Amma duk da haka wannan abubuwa da suke faruwa ba Fulani ne kawai suke yi ba, sauran ƙabilu su ma suna yi. yanzu ta kai an ce ba a yadda a yi kiwo irin na gargajiya wanda aka saba ba. Da can sanda ake kiwo, kiwo ne da makiyayi yana cin riba, manomi yana cin riba. Makiyayi zai bada taki na shanu wanda manomi zai amfani da shi, har kiran su ake su ji su shekara a guri. Mu muna roƙon duk Fulani ɗan Kano wanda suke a cikin Najeriya nan, muna gayyata su su dawo gida. Gidan nan shine martabar su, shine mutuncin su. Abinda muke faɗa, duk mutumin da yake da shanu 100, 200, 300 banki ne yake tafiya, babu yadda za a kace da shi matalauci. Su dawo gida mu yi masa kiwon shanu irin na zamani. Muna gina gidaje, asibitin dabbobi, na'urori na bayi na shanu, a samu shanu irin na zamani masu kauri wanda za su bada madara da nama. Makaranta ƴaƴansu su yi ilimi, su ma su zama likitocin dabbobi, su zama manya-manyan malamai, su ji daɗin al'umma kamar yadda 'yan Najeriya suke ji. Haka muke bukata.
To amma da Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, masanin kimiyyar siyasa da harkokin gudanar da mulki a Jami'ar Bayero Kano, na cewa wannan fa batu ne na wanzar da 'yancin 'yan kasa ta hanyar tabbatar da shugabanci na gari.
Ni ina ganin da su gwamnonin kudancin Najeriya waɗanda suka danganta laifukan da suke aukuwa a jihohinsu da makiyaya, da shi gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje da ya buɗe ƙofar cewar idan aka koro 'yan jiharsa daga wata jihar su zo, ya sama musu matsuguni da abin yi da noman ko kiwo na zamani. Duk ina ga kamar sun kuskure wato yadda al'amuran suke. Al'amuran laifukan da suke faruwa a Najeriya ba su da alaka da kabila ko addini ko wani yanki na ƙasa. Laifuka ne da suke aukuwa a dalilin rashin samun shugabanci na gari, wanda su yanzu da dama take hannunsu. Ya kamata su ga sun miƙe, sun gyara, sun samar da shugabancin na gari. Amma ba haka ba, za su ta tufka ne ko kuma na ce kitso da ƙwarƙwata. Idan aka kalli wani jinsin mutane gaba ɗayansu aka ce su daina sana'arsu saboda ana samun masu laifi a ciki, ko aka kalli wasu ƙabila gaba ɗaya aka ce su tashi daga wani guri saboda ana samun masu laifi a cikinsu, ko aka kalli wasu mabiya wani addini gaba ɗayansu aka ce ba a san su a wata jiha saboda ana samun masu laifi a cikinsu, to za a wayi gari ba wanda zai saura a Najeriya. Saboda a kowane ɓangare, a kowane yanayi, a kowace jiha, a kowace ƙabila, a kowane mabiya addini, ana samun masu aikata laifi saboda halin da ake ciki na wato ƙalubale, wanda babban abin da ijan woshe rashin shugabanci na gari, kuma babban abin da zai magance shi shugabanci na gari. Don haka in wasu suka kori wasu daga jihohinsu, wannan baya daga cikin shugabanci na gari. Haka kuma idan wani ya ji cewa shi ba komai da an koro 'yan jihar su izo zai karɓe su, kamar ya halatta a koro sun kenan, shi ma kuma baya cikin shugabanci na gari. Don haka su miƙe su samar da shugabancin nan na gari da ake ta kururuwarsa, ake ta kiransu da su samar.
Za mu ji abin da masana dokokin ƙasa ke faɗi game da 'yancin da ɗan Najeriya ke da shi na kai komo a sassan ƙasar. A daga ce mu
har kan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa, yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara, ko ji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma. Kan an haka ba sauran hamma, talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin umma.
Madalla, masu rare masana dokokin ƙasa da kundin tsarin mulkin Najeriya suna ci gaba da fashin baki akan wannan batu na 'yancin makiyaya da ma sauran 'yan ƙasa a Najeriya. Barista Audu Bula Mabukarci lauya ne mai zaman kansa.
Idan ka duba sashi na 35 da kuma na 44 na kundin tsarin mulki, in ba wa dukkan ɗan Najeriya dama ya yi yawo duk inda ya ga dama a ƙasar, ya kuma mallaki ƙasa a duk inda ya ga dama, sannan kuma kundin tsarin mulkin sai ya haramta a kowane dan Najeriya daga wani guri a hana shi zuwa wani guri. Misali ko a cikin mota a kulle mutum a ce daga wannan motar ba zai fita ba, a kundin tsarin mulki an masa abin da ake kira false imprisonment, wato an daure shi ba bisa ka'ida ba. Haka idan aka kawwame shi a wani gari aka hana shi fita zuwa wani gari ko daga wani bangaren Najeriya zuwa wani bangare na Najeriya. Kundin tsarin mulki ya ce ba za a iya kawwame ɗan Najeriya daga wani bangare zuwa wani bangare ba sai in akwai ɗaya daga cikin dalilai guda uku. Ko dai ya kasance ya aikata wani laifi ne aka kama shi da laifi aka kai shi kurkuku, ko kuma ana zargin shi da aikata laifin yake zuwa gaban kotu. Idan yana dauke da wata cuta mai yaduwa kamar coronavirus, idan aka bar shi yayi yawo zai yada ta daga kudu zuwa arewa ko daga arewa zuwa kudu, to sai a hana shi zuwa. Idan yaro ne dan kasa da shekara 18 ana so a ilmantar da shi a makaranta, to za a iya kawwame shi a wani bangare a hana shi zuwa wani guri domin a ilmantar da shi. Kuma makiyayan nan da ake magana na kudu ba fa yan arewa bane, makiyaya ne waɗanda suka zauna a bangaren da ake kira Oyoyo tun kan a halittu Najeriya. Ba sa ma jin Hausa, banda Fulatanci da Yarbanci ba abin da suke ji. Na taɓa zuwa jihar Oyon na bata a hanya, na ga waɗansu Fulani a gefen titi suna kiwo, na tsaya za mu tambaye su hanya. Banda Fulatanci da Yarbanci ba su iya komai ba. ‘Yan kudu ne a kudu, Allah ya yi su. Kuma kundin tsarin mulki ma Malam Mahmud bai san wata kudu ko arewa ba. Abin da kundin tsarin mulki ya sani ‘yan Najeriya.
Barista Audu Bula Mafukarci kenan lauya mai zaman kansa a Najeriya, kuma shine cikamakin shirin ‘yan kasa da hukuma na yau. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba.
Yanzu a madadin daukacin abokan aiki da suka dafa shirin ya zo gare ku cikin nasara, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya ka ga ya zauna, kullum ka gano sabon fitina.
Daga shirin Muhammad Ibrahim Kwari na ‘yan ƙasa da hukuma, yanzu sai Sulaiman Barma ɗauke da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara a sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta rawaito cewa ƙungiyar ƙasashen musulmi OCE ta gudanar da taron gaggawa domin bayyana matsayinta game da hare-haren da ƙasar Isra'ila ta kaddamar akan ƙasar Falastinu. Taron wanda ministan harkokin wajen Saudiya Faisal bin Farhan al-Saud ya jagoranta ta hanyar bidiyo ya bayyana takaicinsa akan abin da ya kira toye haƙƙin Falastinawa. Jirar ta ce karamin ministan harkokin wajen Nijar Yusuf Mohamed El-Mokhtar da ke cikin jerin ministocin kasashe 50 da suka halarci wannan zama ya bayyana cewa abubuwan da Isra'ila ke aikatawa akan Falastinawa wani abu ne da bai kamata a rufe ido a kansa ba, kuma wajibi ne a matsa lamba ga waɗanda ke goyon bayan masu aikata wannan ta'asa su canza ra'ayi. Jaridar Le Vendemain na cewa dakarun Burtaniya masu aikin tsaro a ƙarƙashin rundunar Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali, wato MINUSMA, sun gano wata makoyar makamai akan iyakar Mali da Nijar. Bindigogi kilar akakaran set waɗanda ba a bayyana yawansu ba, da ɗaruruwan harsasai da kakin soja da rediyoyi da wayoyin sadarwa ne aka gano an ɓoye a wani ƙauyen da ke kan iyakar Nijar da Mali, abinda ya sa waɗannan askarawa kaddamar da aikin sintiri akan iyakar ƙasashen biyu. Jaridar Lanketer ta ce akwai alamar tsohon shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya azurta kansa ta hanyar da bata dace ba a bisa la'akari da ɗumbin dukiyar da ya tara a tsawon shekaru 10 da ya shafe akan karagar mulki. Jaridar ta ce a bayanan da kotun Kurdekon ta bayar a rahotanta na shekarar 2020, shugaba Isu Muhammadu ya mallaki gidaje da filayen gini a biranen Yamai da Tawa waɗanda darajar su ta haura miliyan 2,235 na sefa, abinda ake ganin bai dace da mutumin da ke bin tsarin siyasar gurguzu ba. Makarkare da jaridar La Griffe, wacce ke cewa 'yan ƙasa sun zuba ido don ganin ta inda shugaba Mohamed Bazoum zai bullowa batun yaƙi da cin hanci da yaƙi da ta'addanci domin ba su tabbacin cewa mulki ya sauya hannu,
Jaridar ta ce hatta masu bin diddigin siyasar ƙasa da ƙasa na jiran ganin kamun ludayen na sabon shugaban ƙasar Niger, musamman a waɗannan fannoni da ke mayar da hannun agogo baya a ayyukan ci gaban ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Masu sauraronmu, da haka ne muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku a yau daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar, ta taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Haruna Mamman Bako ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin kwanni. Masalamu.